Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio sannan za a iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shi. Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 8 ga watan Maris na shekarar 2023 za ni magana ne akan tsare-tsaren da ya kamata a yi akan ilimi a Najeriya. Shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu akan kudurorin da suke da shi akan gyaran tsarin ilimi a Najeriya. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a teburin tattaunawar mu wanda za ta gabatar da su.
Sarara baka mu da sake sadar da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A yau muna tare ne da manya da zamu tattauna da su akan abin da ya shafi ilimi. Kasancewar an samu sabuwar gwamnati a Najeriya, muna son mu duba mu ga irin kudurorin da ya kamata an lura da su akan harkokin ilimi a kasar nan Najeriya. A cikin ajin namu akwai Dr. Shu'aibu Shehu Ali wanda yake shine director na Arewa House na Kaduna, sai Malam Rabiu Isa Hassan wanda yake malami ne a tsangayar tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Muna kuma tare da Malama Hadiza Umar wacce take kungiyar Open Government Partnership, wato kungiyar gamayyar kungiyoyi da kuma gwamnati domin samar da kyakkyawan shugabanci a kasashe wanda Najeriya ta daya daga cikin kasashen da suka sa hannu akai. Barkan ku da zuwa. To Dr. Shu'aibu, zan fara da kai. Kudurorin da ya kamata a ce mun mika ga sabuwar gwamnati wanda aka zabe ta a nan Najeriya, za mu duba ne daga inda muka taso akan maganar ilimi da kuma inda aka sa gaba. Wayansu kudurori kuke gani ya kamata a ce an maida hankali akai a bangaren ilimi a Najeriya?
A babban al'amari za mu kalla shi ilimi na farko shi ne ginshiki na cigaban al'umma a duka faɗin duniya. Lokacin da duk ƙasa ko al'umma suka bar koma bayan ilimi, tabbata wannan kasan za ta cigaba da zama cikin talauci da jahilci da kuma koma baya akan ainihin cigaba a dukkan fannin rayuwa. Saboda haka yana da muhimmancin gaske mu kalli ƙalubalen da muke fuskanta a kasan nan ta harkar ilimi. Ƙalubalen nan kuma ya shafi tun daga makarantun primary da na secondary har zuwa jami'o'i. Yadda suke ƙara tafarbarewa, ake ƙara samun inganci da ya kamata an samu. Wannan kuma wani abu ne da yake ya shafi dimbin yawan jama'a ke karuwa a cikin kasar nan, wanda kullum har yanzu da gwamnati tun da kana komai da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun ku kokari sun yi kyakkyawan tsari, wato abin da kira planning, akan ya za a iya bunƙasa harkar ilimi a cikin kasar nan. Kullum sai muna ilimi kallon da ake jiya ba tare da kallon ya muke cikin zuba kuma ne ya kamata a cikin fuskanta nan gaba. Kuma duk lokacin da kake cewa ba an fitar da kyakkyawan tsari ba, mun kalli wani ƙalubale ne kamata yake fuskantar makarantun primary, sannan ya shi makarantun primary na ko shi ne kashin ginshiki, yanzu ake shi foundation education. To duk abin da yake aka samu kamar gini kai ne idan ka gina kanto ka ka tabbata gin nan ba zai karko ba ko kuma zai rushe to sai kai cewa tunda ka makarantar primary muna da kalubale babban gaske kalubalen nan kuma shine nan yawanci makarantun ake da su ba kayan aiki ba kwararrun malamai wanda ya kamata a ci gwamnati in ta mai da hankali ya zaɓin kasa su ko da haƙƙi na gobita kunkunin da tsarin mulkin Najeriya ya raba ɗawainiyar harkar ilimi haka ilimin primary haka ina gwamnatin ganin kuma na secondary kuma haƙƙi ne na gwamnatin jihohi shi kuma na gaba da primary da secondary haƙƙi ne gwamnatin tarayya amma duk da haka alhaki ne gwamnati ta fitar da tsari ingantacce mai kyau wanda yake muna ganin idan an yi haka haka za a iya samun da ilimi ingantacce wanda zai taimaka ma al'umma sannan akwai wani abu da gwamnati ta fitar da shi yanzu wanda kwanan nan wanda muna fata gwamnati zuwa da shi za ta karfafa shi shine na amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantun primary domin diddiga da kuma bincike ya nuna cewa duk ɗalibin da aka koyar da shi da harshen mahaifiyarsa to ya fi saurin fahimta ya fi saurin jajircewa ya yi kuma gwada kaifin fahimtarsa domin idan kan sai cewa ana amfani da harshen waje a musamman wannan level na karatu yaro ina kokari ne ya fahimci ainihin harshen ba ma abin da harshen ke so koyar da shi to wannan ba karan kalubale amma wannan ko harshen ya riga ya san shi abin da ya kamata koyi za a kamanta shi ne lissafi ne kimiyya ne harkar ne iska ne da yake ta tafiya da komai da sauransu dinnan dandanin yaro zai kokari ya ga cewa ya samu kaifin basira sauransu muna fata gwamnatin da za ta zo yanzu za ta dora akan wannan ta tabbatar cewa an maida domin shi da ma kundin tsarin ilimi na kasa wanda ake shi National Policy of Education ya nuna cewa harshen da ake amfani da shi a yanki shi kamata amfani da shi wajen koyarwa a makarantun primary to amma mafi da yawa mu musu kai ayyukan mu sun karatu turanci ba tare da sun fahimci komai ba to wannan abin da ganin aka amfani da shi zai taimaka wajen fara bunƙasa harkan ilimi a cikin wannan ƙasa sannan kuma idan aka kokari aka maida koda ba a dawo da makarantun horar da malamai ba a san wa'insu tsari da a fito da su domin ga cewa an ƙara horar da malamai domin sai abin da ya ƙara shafin mu ana ɗaukar malamai suna karantarwa ba su da cikakken horo akan harkan koyewa wannan makaranta shi an kalbe ya ga mutum ya gama secondary wani ma drop out ne bai ma shi abin shi jarwan secondary ba an kalbe shi an koyi ya koyar a primary zaga bai san komai ba bai shi kai bai san shi ma kamata shi ya koma makaranta ne to shi ne za a dauka a shi na karanta wannan gaskiya shi ne shi yake shafan ainihin makarantun mu haka nan kuma wannan abin shi yake shafan makarantun secondary ko yake shafan ainihin makarantun gaba da secondary babban amari kuma ya za mu fito da takardu wanda suka dace da yanayin mu da tsarin karkalin din nan da dace da yanayin mu ba kullun sai mun dauko insu manhaja da aka tsara da karshen waye ba wanda aka kawo shi nan kasan to wannan ma yana ƙara shafan ainihin manufar mu da cin burin mu a harkar ilimi shi ilimi yana tafiya ne da kuma a ci gaba da al'umma da ci gaba al'umman nan idan ku tsara manhaja da zai kance ya daidai da ainihin bukatun ka na da kike so ka samu ba to zaka ci wannan manhajin da ya cin maka burin da kike so cin ba
to a maganganun da Dr. Yayi Mallam Rabiu yayi magana akan inganta manhajar karantarwa wato ayi la'akari da halin da ake ciki da kuma ci gaban da ake samu
yanzu an gama zabe na shugaban kasa Allah ya ba wanda zai baiwa sannan kuma nan da yan kwanaki kadan za a zabe na gwamnati to shi shanin ilimi a tsarin Najeriya abu ne da gwamnatocin jihohi da tarayya suke tarayya akai matsalar da ake samu shine gwamnatin tarayya tana ware kuɗi musamman zuwa taimaka wa makarantun primary karkashin UPEC sau tari gwamnatocin jihohi wani lokaci saboda siyasa ba sa ba da tasu gudunmawa wajen cin gajiyar waɗannan kuɗaɗe da ake warewa idan ake zaɓe na gwamnoni kamata a ce an ajiye ita siyasa a gefe a dubi mutanen ƙasa gaba ɗaya sannan kuma gwamnoni da shugaban ƙasa a zauna a yi wani tsari a yadda za a inganta sha'anin karatu musamman a matakin farko na primary da secondary wanda kusan hurumi ne wannan na jihohi kacokan sai dai tallafi da ita gwamnatin tarayya take bayarwa wajen bayar wannan na sa akwai ka'idoji da sharuɗa da ke ƙasa yadda za a sarrafa waɗannan kuɗaɗe shi shugaban ƙasa a wai koyi waɗannan kuɗaɗe ya kamata ya ba su ba ya kamata a sa ido wajen yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗe sannan kuma wannan zaɓe da aka yi ya nuna yadda su masu kaɗa ƙuri'a ke da muhimmanci a Najeriya to kamata a ce kuma za a baje shi a fili saboda a saka talakawa a kai musamman sha'anin karatu na san akwai kaman kwamitoci da ake kafawa na iyayen yara da uwayen ƙasa a kan yadda za su kula da sha'anin karatu ya kamata shugaban ƙasa ya mai da hankali wajen wannan duk mutane da suke karkara ko birane da unguwanni ya kamata su san suna da haƙƙi akan arziki da Allah ya baiwa Najeriya sannan a baiwa waɗannan kumtoci muhimmanci su dinga sa ido wanda suke zuwa gwamnatin tarayya da kasan da kuma yuyi suke badawa da kananan komi a sa ido a yadda ake kashe waɗannan kudaden a wannan yana da muhimmanci sosai
a kowane sabon gwamnati da aka samu sukan yi alƙawura musamman a bangaren ilimi ciki har da ilimi kyauta wayannan abubuwan yakan sa lokaci a zabe su amma bayan sun hauka raga zaki ga abubuwan na juya baya musamman da ake ware kudin kasafi gina kasa zaki ga ilimi baya daukan wani abu wanda ya kamata a ce ya samu musamman idan aka yi alakari da tun daga majalisar dinkin duniya cewa ya kamata akwai kashi 25 na kowane kasafin kasa ya badawa ilimi kuma wanda Najeriya ba ta badawa zuwa wani lokacin to naki ganin wani bangarorin ke ga ya kamata a ce an mai da hankali akai ilimin Najeriya a wannan karan
Eto, wannan gwamnatin da za ta sauka din nan magana gaskiya ta fito da tsare-tsare da yawa wanda gaskiya masu muhimmanci ne kuma tsare-tsare ne da aka yi tare da mutane abubuwan da aka ga cewa wani irin abubuwa ake son a fuskanta maganar ilimi maganan yara mata yanda za a taimaka musu su yi karatu da wanda suka bar makaranta da wanda suka yi aure yara almajirai da sauransu hakan nan
kuma jadiza a ƙasa koko
eh to a bayyana a ƙasa akwai shi a rubuce to kin ga yana cikin kamar misali in aka ce wannan gwamnati me ya kamata ta kula da wayannan tsare-tsaren da aka yi da tsare-tsaren nan da aka yi da kundin tsarin da aka zazzana ga sunan an wallafa su masu kyau
akwai shi a zane
amma ba za a aiwatar da shi ba sannan kuma zaki ga cewa misali budget in aka zo maganan jihohi da yawa in kika ji abin da zaki gani kenan ga kudin nan an rubuto su amma ba za a su kusa aiki da su ba kuma ga tsare-tsaren nan za a ce eh za a yi aikin almajirai za a yi aikin yara mata da sauransu amma ba za a sa ido a yi shi yadda tsarin ta nuna ba a nuna a sa san rai a ciki in abin da ya kamata ayan talakawa su samu ba za a bari ayan talakawa su samu ba kowa zai dauki nashi ya sa a ciki ya kamata kuma akwai abin da aka tsarin da ake aiki da shi maganan school based management committees watan kamar a kawo al'umman gari su sa hannu cikin abin nan din mutanen nan ga sunan muna da su mata ma sun fito da nasu mothers association akwai high level women ma mata da suka fito suka nuna cewa suna neman su taimaka magana ilimi amma ba za a yi aiki tare da su kungiyoyi masu zaman kansu su ma ya kamata ana tafiya da su don saboda in aka zo kasafin kuɗi a wasu jihohin misali tun ana open government din Najeriya ga baki ɗaya zaki ga cewa tare ake zama a je a duba ƙananan hukumomin ne makarantu me ake bukata a zo a sa shi cikin kasafin nan daga bayan kika zo kika duba sai kika cewa an ciccire wayan abubuwan da al'umma suka ce su suke so amma ƴaƴan su abin da ya kamata a taimaka yaran nan masu bukatun kula ta musamman yin akwai tsare-tsaren da aka sa a taimaka musu yara mata maza kamar yanzu ana maganan a kawo koyar da abubuwa aikin abin nan sana'ar hannu yanzu tunda ba wai aikin akwai shi ba yara daga makaranta su koyi sai kiga duk wannan abubuwan ba za a sa ido a kula da shi ba makarantun ma ana ta kukan cewa makarantu sun yi nisa da gida don saboda ga harkokin da muka ga kanmu ciki yanzu matsalar tsaro in aka kawo makaranta kusa da gida yara da yawa za su samu su jiri iyaye hankalinsu za su kwanta to muna sa ran wannan gwamnati ta zamana cewa kin ta nuna ita tana da tausayi mutane kuma za ta tafiya tare da mutane muna sa ran Allah ya ba ta ikon ta tafiya da mutanen abinda mutane al'umma gari suka nuna kungiyoyin nan da mun tunda an ce tare za a zauna da gwamnati da mutanen gari a tsare-tsaren da za a yi tafiyan ilimi da lafiya da sauransu in aka yi wannan tsare-tsaren a bashi muhimmanci amfani da shi kuma in aka sa kuɗi da za a aiki da shi a fito da kuɗaɗen nan maimakon a ɗauki kuɗi a kai shi a sa siyasa wani saran da ba shi ne ba an ce mutane ake wa aiki to me mutane suka ce suna so ya kamata ya zama na cewa abin da mutane suke so shi za a yi amfani da shi don kowa ya samu kwanciyar hankali
to da bangarori ke so a duba
eh kin ga misali yanzu kin ga abin da ke damun yanzu shine yawanci matasa mutane dai aka duba in aka ce ma za a duba Najeriya gabaki ɗaya ana iya cewa ma bamu da ilimi don saboda muna da yara da ba su makaranta duk a tsare-tsaren da aka yi na yara mai da yara makaranta makarantun almajirai ne second chance education act ne za a mai yara mata makarantun a ba su abin da ya kamata wurin zama kayan aiki malamai a dan gyara aikin malamtan nan a buɗe estate school menene staff quarters malamai a ƙauyuka don saboda su ji daɗin zama a ƙara security a ƙara to misali yanzu kika maganan kin ga an maganan almajirai an maganan nomadic education a wasu wuraren ma shiga an ce fishery fishers association ko menene duk dai wanda ba su zaman nan
da kuma irin matsunta
eh wanda ba su zaman nan da adam akwai tsarin nan da an yi musu su ma a ga cewa shi ma an karfafa shi kuma an aiwatar da shi da ya kamata
to ba ya kasance dai a cikin littafi
a ba dai littafin kika karanta shi zaki rudi amma aka zo a kasa kuma koda ma an fitar kudin an ci aiki din ki ga irin aiki a majin da za a yi rinki sai ya baci
sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe zamu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
to bisa ga tattaunawar da kuka yi da kuma irin wuraren da kuke tunanin ya kamata a taba ko an shawarori za ku ba shi ita sabuwar gwamnati ga inda za ta yi aikin nata kila yanzu a kai ga gaci ba tare da an yi shi yanda aka saba ba za a yi magana a baki ne kawai amma babu a kasa
yace na farko dai kamar inda mugan da masu magana suka magana a shawarar da mun bayar ni zan bayar shawarar cewa ya kamata ita gwamnatin tarayya sabuwa a ta karfafa hukumar NEDEC ganin cewa ita sun tabbatar cewa an ba su karfi kudin da aka ware da za a bunkasa makarantun primary tabbatar su suna da karfin za su tabbatar sun yi su ce lallai wannan kudin an kai su domin abin da yake faruwa mafi yawan akasari za a saki kudin domin kudin da yake da masu gwamnatin jihar sun da nasu kaso sanan su na iya ainihin samun kudin a yuda to idan ba an fitar an kokari an rage ma gwamnati karfi akan yadda suke amfani ba to yawanci gwamnati su ne yan hannu ruwa gudu domin kudin yuda su ne da ake samu kafa da gwamnati suke satan kudin sannan sai kan ce abin da ya kamata a yi ko sayan gin azuzuwa kar azuzuwa ko sayan kujeru ko sayan littafai ko kuma horar da malaman da za su yi ko kin ba a yi shi ba kawai wani ya zo ya kwashi kudin na taɓa ji wani labari an ware kudi da ma'a dawo da gonaki da ake ci a makarantu domin da can akwai abin da ake school farm da wani school farm muka su da shi shine ne yara su fara koyon wasu ba ci makarantun nan an ware kudin amma haka yawancin su kawai wani sai zuwa kudin ko je a cinye su gaba kidai ba a aiwatar da nasu ma to kaga duk wannan idan aka ce ita an ƙara ma hukumar ilimin
primary
karfi cewa su tabbatar duk wasu kudurori da gwamnati ta yi domin gwamnati an bunkasa makarantun primary eh an ci musu to ka ga insha Allah wannan amma bari su a hannun gwamnati gaskiya gwamnatin jihohi yana ƙara kawo cin hanci da rashawa wanda kuma shine makasudin da yake ƙara duk kusur da harkar ilimi a cikin fannin kasan idan da kuɗin da ake cikewa komai kankancin su ba maganar budget din bane shi kuɗin ma da aka fitar an aiwatar da shi da kamata domin din kai budget an ma fitar da kuɗin ba a fara su ba ai bai da amfani a fitar da kuɗin ya tabbatar kuɗin sun kai sun tafi da ya kamata in za a gina makarantu in za a gina horar da malamai in za a sai kan aiki ne da kuma makarantu ba kayan aiki ai ta zama kango in makarantu ba ku yin da yara su ba a samu da yanayi ingantacce da yara su karatu ba kaga wannan duka tashi hankali ne sannan kuma ya kamata yanzu mu tabbatar an ƙara bunkasa makarantun mu na sakandare wancin ainihin manufa da muka fito da shi na 634 din nan a ganin cewa yara a sakandare sun koyi sana'a sun koyi karatu da sana'a tare da gida domin shi ne ainihin makasudin da ake cin ba kaga yaro ya gama makaranta ba wai sai tsaya ina zaune ina jiran aiki ba sai ma makasudin shi ne shi ya gama SS3 yana da sana'a hannu in ya gida ma ya ci gaba da karatu in ya gida bai da hali ya je koyi sana'a sai da gaba in ya samu kuɗi sai ya ci gaba da makarantar shi jami'a to idan muka mai da karatun mu haka to kowa ma wanda bai makarantar zai sha'awar shiga makarantar domin ya san makarantar ita ba shin ya ce da ka koyi wata sana'a da zaka dogara da kanka amma ka bi mutane kana ganin mun kin ya gama sakandare ya gama firamare ya gama sakandare ya fito ko sun shi ma bai iya ba idan za a yi wata da sai da ya kamata ina tabbatar miki duk kasashen duniya su Japan su China ai sun ci nasara ne akan menene sun iya ba yaran su ainihin sana'a ta hannu za ga mutum ba maganar karatu bane kana yi ne karatu kana koyon sana'a to sai ga kowa ma wanda ba shi makaranta ina so ya tafi domin ya san wata ainihin hanya ce da zaka koyi sana'a zaka dogara kanka amma mu kawai sai muka mai da hankali kan mutum ya karatu a bai sa take a hannu sai take bai san koyi ba
amma yake kirkin tarihin shi yau kuma yake kwambo shin shi ya zama kaza amma bai san komai a cikin ba harshen da yake ikatin bai sani ba bai kuma da sana'a amma ya zauna yana jin ainihin aikin hannun gwamnati kuma aikin babu saboda haka wannan ina ganin idan gwamnati ta sabuwa ta yi kokari ta yi canza fasali ne da yin yake karatun a makarantu da manhajin mutu ina tabbata insha Allah za mu iya samun cigaba a cikin wannan kasa
Allah na biyo Hadiza ta ce har yanzu Najeriya ba za mu iya dokan kirji mu ce muna daga cikin kasashen da suke da ilimi ba kasancewar har yanzu muna da matasa da yawa inda ko dai sun fita daga makaranta ko kuma ba sa ko kuma su makaranta boko ba yayin da shi Dr. Shabu shi ma yake magana akan cewa a karfafawa makarantun primary wanda su ne kamar a ce tubalin shi kan shi ilimin shi ganin kai idan aka kida ba da ilimin kyauta abin zai aikin zai yi
ba da ilimi kyauta ba nan matsalar take ba gaskiya kamar da suka yi bayani wato matsalar tana nan wajen rashin kulawa da sa ido ana ware kudade a kasafin kudin Najeriya amma sautari ba a sa ido amma a matsayina na mutumin arewa ni kira biyu zani da ita wannan sabon gwamnatin a musamman zai abin da yake damuwa nan arewa shine rashin tsaro sannan idan aka duba daga cikin abubuwan da ke jawo wannan akwai matasa da ba su da karatu suna zaune cikin jahilci akwai wasu a cikin birane da karkara ya kamata a maida hankali wajen abu guda biyu na farko almajirai da suke ganin ba akan titi ana magana kusan mutum miliyan 10 yara da ba sa zuwa makaranta ya kamata ita wannan gwamnatin ta maida shi kuduri nata a cikin shekara 4 da za ta yi zuwa shekara 8 idan Allah ya ba su iko su ga sauki adadin waɗannan mutane ko yara da suke yawo akan titi a waye gari a ga kusan kowa yana makaranta sannan abu na biyu muna fama da matsala rikici tsakanin makiyaya da manoma daya ga cikin abin da ke jawo wannan akwai rashin karatu akwai jahilci to kamar ya kamata a karfafa batun karatun ƴaƴan makiyaya a ba wannan abu muhimmanci sosai sannan an yi sa'a hukuma a ƙasa wannan hukuma kamata ya karfafa ta sannan kuma kamar lokacin da gwamnatin Johnson ke mulki ta yi kokari ta tallafa wa karatun almajirai amma abin takeici ita wannan gwamnatin mai ci kuma ba su mai da hankali kan wannan matsala ba to shi sha ne na tarayya kowanne bangare akwai irin matsalolin shi da suka shafi wannan yanki kuskure ne ake a ce za a dauko matsala bai daya matsalolin nan sun shafi dabi'a da al'adu na mutane ya ta baɗe shi da ba matsalar da ake samu a kudu maso yamma ba lai ka same ta arewa maso yamma ba don haka matsayin su na gwamnatin tsakiya ko gwamnatin tarayya ya kamata kowanne gefen ƙasa su duba matsalar da ke damun su sannan a ga yadda za a ware wannan matsala kamar da nayi bayani mu dai a nan arewa abubuwa guda biyu ke damun mu akwai sha'anin almajirai da suke garan ba akan titi ya kamata a kawo ƙarshen wannan abu ba wai a hana karatun allo gaba ɗaya ba amma a shiddar da shi cikin karatun matakin farko yadda za a samu karatun addini da karatun boko a lokaci guda sannan abu na biyu ƴaƴan makiyaya da ke yawo da ba fata muke ba amma sau tari abin da yake faruwa kenan da yawan su idan suka taso saboda jahilci sai ka same sun fada cikin ta'addanci da satin mutane to kamata yayi dama shi aka ce itace tun yana danyi ake tankwara shi to kamata yayi waɗannan yara a tattara su waje a ba su karatu yadda al'umma gaba daya za ta ci gajiyar su to ina gani idan wannan gwamnatin ta dauki waɗannan abubuwa guda biyu da kuma wasu a matsayin kudurin da ta sa a gaba sannan a musu iyaka to insha Allah idan ba a magance su gaba daya ba ba kalla za a kai kashi 80 a nasarar da za a samu
ni abin da nake so ne magana shine cewa wai maganan ilimi kyauta din nan gaskiya abu ne da ni ban ga kasar a duniyar nan da ta dau ilimi kyauta cikin nasara ba inda ake samun ilimi kyauta an zamu ga makan mu gaskiya mu faɗi abin da gwamnati ya kamata ta za ta iya wannan abun ba to ta faɗa mutane gaskiya kuma akwai abin da ake kira public private partnership gwamnati ya kamata shiga cikin wannan ya jejeniya tare da masu kungiyoyi masu zaman kansu da masu me kace na
masu fada
aji da masu kamfanoni da suke zaune ana yin shi nan su hada hannu me ya za ya inganta makarantu kuma wannan inganta makarantu ma da ake ba wai maganar cewa ai maganar primary da secondary kadai ba hada hada university gashi nan university din muta mutu ba kowa yanzu gudu sama da kasa ake ana neman yanda za a yi a sa yara dan saboda yanzu ko da sun gama secondary school bayan da za su je zona su shiga shaye shaye da sauransu shi ma university din nan shi ma aka sa cikin public private partnership din nan aka neman musu dabarun da za su yi kamar yanda ake a Turai su samu kudaden da za su iya biyan malaman su da kansu a kula da makaranta a rika juya akwai abubuwa da ya kamata jami'o'in nan suke dan saboda a samu kudin da za a rika tafiyar da makarantar ba tare da an sa rai a cikin abin da gwamnati za ta ba a kowane lokaci ba saboda makarantun nan su rika tafiya ba maganar strike da sauransu nan in yara suka gama daga makarantar secondary su samu inda za su tafi wanda din ma suka samu suka je ma primary ban ma wanda muke magana da basu ma shiga makarantar ba wanda suka samu ma suka je primary da secondary din ga su nan zube a kasa fast abin da suke sun koma shaye shaye ba aiki kuma yanzu aka samu abin nan sana'an hannun nan misali aka samu suna da abubuwan da za su yi kuma university din eh misali wani ya gama degree farko bai da wani abin ko bai da aikin yi ana iya ƙara mai da shi ya ci gaba akwai karatun da zai rika yi har ya san ba gashi nan mutanen Najeriya ana neman su ko da ina su je su yi aiki kuma akwai dabarun wasu ma su iya bude makarantu wasu za su iya ba irin abin da ba za su iya yi ba so abin da ne yake son gwamnati ta sa abin nan ta sa hankalin ta kai yadda za ka kawo kowa da kowa mutanen gari har ƙauyuka ma akwai dabarun da aka gwada da mutane a ƙauyuka yadda za su yi su ma su kawo za su gudun ma makarantu don saboda a samu a tafi da makarantu kuma yana aiki yasa ba za mu yi amfani da shi mu ce komai sai ta aljihun gwamnati za mu bi shi yasa kowane lokaci muka je sai ka ga cewa akwai matsala mutane kowa an shiga makarantar da ke garin shi ya ga cewa nashi ne tare in kuma gwamnati ta kawo nata gudunmuwa aka hada hannu wani su za su kula da abin da aka yi in masu kwangila suka zo sai an zo ta hanyar su da kuma ya kuma ba za a riga mana a riga bata mana ta makarantar mu da
yana waye yanzu ya juya shi ya zama baki yanzu kamar mutane ke yawa fada so yanzu zaki kira gwamnati zai cewa ta hada ka da mutanen gari
nace idan suka kawo mutane ciki mutane on the process and we help them take care abin da ake yi yanzu eh abin da nake faɗi kenan eh saboda yanzu misali yanzu kin ga suka man misali wa'annan school based management committees ne da muke magana da suke tallafawa makarantu daga ƙauyukan su ko garuruwan su in aka kawo su cikin harkar makarantu in gini za a yi gwamnati ta sa ido akai in za a yi tsare-tsaren me ya kamata a makaranta ke bukata tare da su za a yi komai da komai zaki ga cewa ba lallai sai gwamnati tana kashe kuɗi tana sa ana biye-biye da sauransu su kansu ma suna iya dubiya kan makaranta su ga malamai na zuwa yara na zuwa da sauransu haka ne kuma su ma su nemi inda za su tallafa makarantu.
masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka jindiyoyin su da dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen hada wannan shiri har yanzu gare ku da wacce ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leather Expression ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.